karwanka ga ruwa ya kare wa dan kada. Jama'ar musulmi masu kallon mu da sauraron mu, wannan kasar da kuke kallo kuke saurare shine kasar na farko daga cikin kasusuwan da muka sa wa taken Ja'far. Abinda muke kokari mu nusar a cikin wannan kasar din shine wa ya kashe malam Ja'far. Dan haka wanda da yaji wannan kasar din sai nemi na gaban shi insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga masallacin markazu salafiya number 46 majalar Tudun Wada Zaria jihar Kaduna Najeriya, muke gabatar muku da wannan lacca karo na biyu ko kasar na biyu mai taken wa ya kashe malam Ja'far. Wannan lacca ce da kake saurare kake buƙatar a yanzu dinnan ka nemi kasar na daya, domin wannan shine kasar na biyu wanda yana dauke da bayanai masu dimbin yawa waɗanda za su haskaka maka domin fahimtar abubuwan da zaka ci gaba da saurare nan gaba kadan a cikin wannan kasar din. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bayan da muka kawo tarihin asalin kisan kai a cikin ainihin ƴaƴan Adamu da kuma matsayin kisan kai da kuma bayanai dangane da tarihi mafi girma game da ainihin kisan annabawa da bani Isra'il da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa suka dade suna yi a cikin ainihin wato wannan duniya tamu irin su Fir'auna, a yanzu za mu tsallaka ne zuwa gaba ta gaba. Ita ce munin kisan annabawa da malamai a cikin Alkur'ani. Menene Allah ya bayyana mana na muni wannan mugun aiki na kashe annabawa, tare da cewa waɗannan bayi na Allah su ne fitilar Allah da suke haskaka wa duniya, waɗannan bayi na Allah su ne waɗanda suka gaji masu isar da sakonnin Allah, waɗanda bayan annabawa su ne Allah ya danka fitilar haskaka wa al'umma su ne malamai. Kowa ya sani idan ka dauki wannan kasar tamu Najeriya zaka ga mutanen da suka fi kowa tsaro da zaman lafiya da samun aminci a rayuwa a gida ne ko akan hanya su ne malamai, domin ko ƴan fashi ne suka tara malami ba su yi mishi komai, ko gida ne ƴan fashi suka fado suka ga gidan malami ne ba su yi mishi komai. Duk abin da ya faru sai mutane su sheka da gudu sai su shiga gidan malami suna ganin sun tsira, sai zama yau da malaman da masallatansu da gidajensu babu aminci. Me yasa? Saboda sarakunan gargajiya sun motsa, 'yan siyasa sun motsa, 'yan bid'a sun motsa, azzalimai sun motsa. Lallai sun sha alwashin ba za su daina zalunci ba, su kuma malamai sun sha alwashin ba za su ainihin daina wa'azi game da zalunci ba, lallai sun sha alwashin ba za su daina bid'a ba, su kuma malamai sun sha alwashin ba za su daina wa'azi game da bid'a ba. lallai sun sha alwashin ba za su daina shirka ba, su kuma malamai sun sha alwashin ba za su daina wa'azi game da shirka ba. Wannan ita ce ainihin asalin jayayyar da ke tsakanin malamai da waɗanda suke kashe su a wannan ƙasa da kuma ko'ina ka ji kisan su a duniya. Shin wannan kisa na malamai ko yana da tarihi a baya? Shin wannan kisa na annabawa ko yana da tarihi a baya? Na'am, littafi mafi gaskiya wajen tarihi mai inganci shine Al-Qur'ani. Allah ya ce waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi hadisa, waye sai Allah gaskiyar zance, maganar wa tafi gaskiya fiye da maganar Allah. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin hadisin Muslim yace fa inna asdaqal kalami kalamullah, zancen da yafi kowa gaskiya shine zancen Allah. To tunda haka ne lallai ne mu buɗe Al-Qur'ani mu ji menene Allah madaukakin sarki ya faɗi dangane da matsayi da kuma munin waɗanda ke kashe annabawa. Aya ta 22 a cikin suratu Ali Imran, Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin. Kun ji abin da Allah ya fadi a aya ta 21 zuwa ta 22. Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llah, lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina, suke kashe annabawa bi ghairi haqqin, ba tare da annabawan nan sun cancanta a kashe su ba, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, waɗannan da ke kashe masu umarnin mutane da yin adalci. Anan saboda nauyin aikin da kuma bambance munin aikin kisan annabawa da kisan malamai, sai Allah ya sake nana ta kalmar saboda tana da nauyi, yace innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin, sai sake cewa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, yauda sai yace innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wal ladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Amma me yasa Allah ya sake maimaita wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas? Sai dan Allah ya nuna yadda kisan annabawa yake da damage da barna a cikin isar da sakon Allah, haka kashe malamai yake da damage da barna a wajen isar da sakon Allah. Yadda kafircewa ayoyin Allah yake da nauyi a wurin Allah, haka kafircewa ayoyin Allah da annabawa ke fadi yake da nauyi a wurin Allah. Haka kafircewa ayoyin Allah da malamai suke wa'azi da su yake da nauyi a wurin Allah. Dan haka sai ya gwama kafirci da kisan annabawa, ya gwama kisan annabawa da kisan masu umarni da kyakkyawan aiki. Anan ina son ku dubi mu ne Hausawa da Hausa muke cewa malamai malamai, amma shi Allah a wani wuri ya kiraye su malamai, amma a wajen gudanar da aikin shi ba da malamai ya kira su ba, sai ya kira su da sunan da yafi daukaka fiye da sunan malanta, shine wa ya'muruna bil qisti minan nas, masu umarni da atsai da gaskiya daga cikin mutane. Na'am, masu hana zalunci, masu cewa lallai sai an yi adalci, lallai an zalunci mutane, lallai an cuci mutane a wuri kaza, lallai wance da aka kashe ta a fito da haƙƙin, lallai wane da aka kashe shi a fito da haƙƙin, lallai wane ya yi zalunci, lallai wane kar ku sake zaben shi, lallai wane matsafi ne. Wa ya'muruna bil qisti minan nas, suna umarni da a yi adalci a cikin mutane. Allah yake to duk wanda yake kashe irin waɗannan mutanen, fa bashirhum bi azabin alim, kai musu albishir
da azaba mai radadi kun ji ya ku wadanda ko kashe malam Ja'far yan dariku ne ku ko yan kungiyoyi ne ku yan movement ne ku ko sarakunan gargajiya ne yan siyasa ne ku kowane ne Allah yana cewa ai muku albishir da azaba mai radadi wannan gargadi ne matsayin su fa da ayyukan su sai Allah ya ce ulaiikal ladina habitat a'maluhu wadannan su ne wadanda ayyukan su suka bace fi duniya anan duniya gaba daya ayyukan su sun bace anan duniya duk aikin da zaka aikata ya bace anan duniya sallah ce ko azumi zakka ce ko ginin masallaci zikiri ne ko karatun alqur'ani duk abinda zaka aikata gaba daya aikin ka ya bace anan duniya wal akhirah haka nan kuma a ranar lahira za su waye gari a dandalin alkiyama fankan fayau ba su da komai na alheri Allah ya ce wa malahum min nasirina sannan ba su da wanda zai taimake su ina son ku hada karshen wannan aya da hadisin can na dazu wanda muka kawo riwayar al-Imam an-Nasa'i cikin Sunan al-Kubra da Ibn Abi Shayba cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace Allah ya hana shi ceton wanda yake san kai da ganga wama lahum min nasirin ba su da wanda zai taimake su jama'a kun ji abinda Allah ya fadi kun ji barnar da wanda yake kisan annabawa da malamai da masu umarni da kyakkyawa da hana mummuna barnar da yawa kanshi ya ruguza ayyukan shi tun anan duniya har lahira sannan tun anan duniya a nemi shi albushir cewa shi dan wuta ne idan muka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi a cikin tafsirin shi ya ainihin ruwaito hadisi sahihi haka al-Imam Ibn Kathir ya kawo wannan hadisi ina karantowa ne a karkashin wannan ayar da na kawo daga cikin tafsirin Ibn Kathir al-Imam Abdurrahman yace haddathana Abu Zubair al-Hasan ibn Ali ibn Muslim an-Naysaburi nazilu Makkah haddathani Abu Hafs عمر بن حفص يعني ابن ثابت ابن زرارة الأنصاري قال حدثنا محمد بن حمزة حدثني أبو الحسن مولى لبني أسد عن مكحول عن قبيصة ابن ضعي بن الخزاعي عن أبي عبيدة ابن الجراح قال بابا صحابي أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح قلت يا رسول الله نتي يا من زن الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة أرانا القيامة وانيني ذي في قواشن عذابا أتكم متاني ودن دسوك كشي مالا جعفر محمود آدم وكركة كن ننكو دكيو كجي ودن دسوك كشي مالا عمر أمي شيا ku karkade kunnuwanku da kyau ku ji sahabi ne yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama wane ne yafi kowa shan azaba a cikin mutane qala manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam rajulun qatala nabiyyan aw amara bil munkari wa naha anil ma'ruf mutumin da ya kashe annabi ko kuma yayi umarni da mugun abu ya hana kyakkyawan abu kuma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanto wannan aya innal ladhina yakfuruna bi ayati llah lalle wadanda su kafirce wa ayoyin Allah wa yaqtuluna annabiyina bighairi haqq suke kashe annabawa ba tare da dalili ba ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس suke kashe mutanen da ke umarni da tsai da adalci ga mutane fabashirhum bi'azabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi manzon Allah ne da kanshi ya karanto wannan aya yana karawa magana shi karfi ne da yake bai wannan sahabi hadisin al-aya thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah yace ya aba ubaida ya kai aba ubaida dan jarrah قتلت بنو اسرائيل 43 نبيا بنو اسرائيل suka taba kashe annabawa 43 a rana daya min awwalin nahari fi sa'atin wahida da hantsi a cikin lokaci guda ba wai wannan an bi shi da safi an kashe wannan da rana wannan da yamma wannan jiya wannan shekaran jiya wannan badu wannan badu a'a da hantsi a lokaci guda suka kashe annabawa guda 43 yahudawa kenan ثم قام 170 رجلا من بني اسرائيل sannan sai aka samu malamai mutum 170 suka mike daga cikin bani isra'il fa amaru man qatalahum bil ma'ruf wa nahawhum 'anil munkar suka ci gaba da wa'azi daga cikin wa'azin har suka koma suna wa'azi ga waɗanda suka kashe annabawa 43 din can suna umarnin su da kyakkyawa suna hana su game da mummunan aiki fa kutilu jami'an min akhirin nahar da yammaci gaba ɗaya sai aka ba kashe waɗannan malamai guda 170 min zalika al-yawmi a wannan yini fa hum alladhina zakara Allah azza wa jalla manzo Allah yace su ne waɗanda Allah yake ambatuwa nan kun ji bani isra'ila da hantsi suka kashe annabi 43 da yammaci suka kashe masu wa'azi 170 a wuni guda bani isra'ila kenan shine Allah yace lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah suke kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba suke kashe masu wa'azi suna cewa ayi adalci a cikin mutane sai musu albishir da azaba mai radadi na'am daga cikin dalilan da suka kawo na kisan Malam Ja'far Mahmud Adam shine na daya yana rikita musu siyasa idan suka saka alƙiblar su nan idan Ja'far yace ga inda al'umma za su yi to ba za a saurare su ba wannan yayi kama da abin da ya faru shekara 200 da ta wuce tsakanin Shehu Usman Dan Fodio da Sarki Yumfa Sarki Yumfa idan yace ga alƙiblar shi idan Dan Fodio yace ga tashi idan ba ta daidai da Dan Fodio ba jama'a ba za su saurari ta Sarki Yumfa ba sai ta Dan Fodio kanawa suka ce Malam Ja'far ya nada kanshi ya zama sarki ya nada kanshi ya zama matsayin mai martaba yana bude masallatan juma'a yana kuma nada limamai a karkashin haka jinin shi ya halatta haka suka fadi kuma aikace gashi nan sun halatta mun gani to amma ta Allah ba ta ku ba wannan abin da hadisi ya bayyana kenan jama'a al-imam ibn kasir yace wa an abdullah ibn mas'ud qala abdullah dan mas'ud yace qatalat banu isra'ila 300 nabiyyin min awwal an-nahar bani isra'ila sun taba kashe annabawa guda 300 da hantsi wa aqamu suqa baqlihim min akhirih suka koma suka bude shagunan su da supermarkets aka ci gaba da harkoki da cefane wannan asari ma al-imam ibn abi hatim shi ruwaito shi a cikin ainihin tafsirin shi jama'ar musulmi kun ji idan kun fahimci waɗannan bayanan da kyau in kun fahimce su da kyau waɗannan bayanan suna nuna barna wadda ta yaga a cikin bani isra'ila da ta'adi wanda ya biyo bayan kwaikwayon da bani isra'ila suka koya wa duk kasashen da suka mulka gwamnatoci na mulkin mallaka ire-iren namu din nan da sarakunan gargajiya waɗanda su gwamna lugga suka nada bayan sun rugurguza sarakunan musulunci irin su sarkin musulmi Atiku da makamantansu to babu shakka waɗannan su ne suka ci gaba da raya ayyuka na waɗannan Yahudawa waɗanda suka rene su ƙasar Algeria ta shaida kisan malamai kamar yadda ƙasar Mauritania ita ma ta shaida kisan malamai waɗannan ƙasashe ƙasar Faransa da ta mallake su ta kashe iyakar malaman da ta samu a hannu sai waɗanda ainihin suka koma suka yi mata biyayya kasar Libya ma ba nesa take daga gare mu ba an kashe dukkan wani malami wanda ya umarni da kyakkyawa ya ainihin hana mummuna a wannan kasar tamu shahararren abu ne a inda ainihin Yahudawa suka bi suka kashe sarakunan musulunci gaba ɗaya da malaman musulunci sai waɗanda suka tsira na ƙarshen su sune suka samu mafaka a jikin ainihin tuddai na garin Bima dake ainihin cikin jihar Gombe a yau a can Yahudawa suka ritsa na ƙarshen su suka zo ainihin suka kashe su kaburbukan su suna nan Allah ya gafarta musu dan haka ƙasa ta waye gari a yau babu wani mai mulki sai wakilin gwamna Lugga yaran sarauniyar Ingila Elizabeth babu wani mai mulki sai mai mulkin da gwamnatin gurguzu ta mulkin mallaka ta barbarai yanyawa ta gwamna Lugga ainihin ta bari a kasar babu wani malami wanda zai fito yayin magana a yau sai ya biyo bayan sarkin musulmi Atiku da kisa da ainihin kora da wulakantawa kamar yadda ya faru ga ainihin sarakunan musulunci nan ainihin kasar Zanzau irin su sarki Alu dan Sidi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi Allah ya gafarta mishi Allah ya tayar da ɗan baya irin su sarkin musulmi Alu dan Sidi waɗanda za su yaƙi miyagun turawa waɗanda ba za su yarda su mika musu kai su ɗaura musu rauni don su tabbatar musu da kujerar mulki ba Allah ya kawo wa musulmi waɗanda za su taimake su wajen samar musu da ɗan baya na gari waɗanda kisa da kura ba za ta firgita su ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi idan kun fahimci bayanan da suke cikin ainihin wato waɗannan hadisai da kyau to za ku fara gano magana da na fara yau ishara ko na ainihin wato fara tsinkayota akan cewa kisan annabawa da malamai ba daidai bane ya zama dalilin da zai sa a yi shiru yo domin ai dama masu kisan daga cikin dalilansu shine sai su ce a dubi wani mai kwari a kashe dan sauran su yi shiru lallai mun ga haka ta faru da yawa yayin da aka kashe malam Ja'far a nan garin ni da wani malami na sunna da kanshi yake gaya mini gaskiya saboda Allah shi ba zai iya daukan nauyin ai mishi kisa irin kisan da aka yi malam Ja'far ba dan haka ya ja da baya tsakani da Allah ba zai yarda iyalan shi su zama marayu ba tar da wannan malami tar da tunani irin nashi Allah wadaran shi Allah da da shi kan hanya haka a Kano muka ji suka yi lib suka yi shuru wasu sun tsorata sun fadi da bakinsu domin an samu wani gwarzon matashi limamin juma'a ne duk juma'a sai ya tashi ya yi magana lannan sai wani hamshakin malami ya saka shi a daki yace kana hauka ne kana son kai ma a kashe ka ne to waɗannan matsorata ne Allah wadarai da su da irinsu wasu kuwa karasa ginin masallacinsu aka yi musu wasu tanti aka yi musu wasu ma generator aka sai musu wasu aka ba su mukamai wasu masu ba da shawarori shikenan suka yi lip to ta Allah ba taku ba babban malami al-allamatu Jamaluddin al-Qasimi a cikin tafsirin shi mai suna mahasinu ta'wil Allahu akbar wannan malamin jama'a yau shekara 105 da ta wuce shi ma aka hukunta ba a kashe shi aka ba da fatawa jinin shi ya halatta saboda me saboda wai fito na fito da gwamnatocin mulkin mallaka waɗanda suka nemi cin kasar Sham wato kasar Syria amma sai aka fake da cewa yayi fatawa ne wai ya saba wa mazhabobi guda hudu shin idan kayi fatawa ka saba wa mazhabobi guda hudu kayi ridda kenan yanzu sai Abu Hurairah da suka yi fatawa ba su san da mazhabobi guda hudu ba sun yi ridda Imam Maliki da ya fatawa bai san mazhabobi hudu ba ya ridda kenan jinin shi ya halatta a'a Jamaluddin al-Qasimi ya fito yana yakar kafirai ne waɗanda suka hada kai da miyagun yan boko da azzaliman sarakuna sai aka zartar mishi da hukuncin ya kafirta to amma sai Allah madaukakin sarki ya tsare shi haka al'amarin yake a cikin tafsirin shi a karkashin wannan ayar innal ladhina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim sai yace wa qad dallatil aya ala idhami hali man ya'muru bil ma'ruf wa idhami dhanbi qatili li'annahu qarana dhalika bil kufri billahi ta'ala wa qatli al anbiya malan yace wannan aya ta nuna girman halin wanda yake umarni da kyakkyawa yake hana mummuna duk wanda yake wa'azi babban mutum ne wakilin Allah ne wakilin annabawan Allah ne lalle babban mutum ne sannan ayar kuma ta nuna girman zunubin da ke tattare ga wanda ya kashe shi domin wannan da ya kashe shi abin da yake nufi shine sakon Allah kada ya kai labari barna ta yadu umarni da kyakkyawa ya tsayu barna da yadata su ainihin kai labari sai malam yace domin kuwa Allah madaukakin sarki ya gwama kisan annabawa da malamai a cikin wannan aya da kafircewa Allah wa qatilul anbiya da kuma kashe annabawa qala al hakim al imam al hakim yace wata dullu ala sihhati ma qila lalle wannan aya tana nuni zuwa ga abin da aka fadi shine me aya tana nuna darajar malamai da annabawa ko tana kuma nuna girman zulubin kashe su annahu ya'muru bil ma'ruf cewa lallai ne malami yayi umarni da kyakkyawa wa in khafa ala nafsihi koda yana jewa kanshi tsoron za a kashe shi kun ji abin da malam yake fadi saboda haka malamai da kuka yi shiru abin da suke son ai sun samu kenan dama cewa suke in aka kashe daya sai sauran su tsorata su yi shiru wanne ne mai taurin kai wanda ba za a ƙara samai ginin masallaci ya shiru ba wanne ne ko an yi mai tanti a masallaci ba zai shiru ba wanne ne ko an kawo wata hukuma an bashi ya rike ba zai shiru ba to wannan za a kashe sauran kuma wane yana fama da tsohon mota ku bashi sabuwa wane katanga gidan shi ta siminti ce ku yi mata shafe wane katanga gidan shi ta ƙasa ce ku maidaita ta siminti su kuma sai su yi shiru dan haka sai a wayi gari qatiba an yi shiru ku kaddara malam Ja'far dan dariƙa ne Allah ya kiyaye
amin
da an yi shiru yanzu ku kaddara malam Ja'far dan Shi'a ne Allah ya kiyaye
amin
za a yi shiru ba za a yi shiru ba me yasa shekara biyu da watanni da kashe malam Ja'far ko mutum ɗaya babu a kurkukun Najeriya akan tuhuma me yasa daga buga wata takarda wadda ta fara kyankyasa kofa me yasa nan da nan aka fara kamo waɗanda ake zargin su suka buga takardar tare da cewa ita kasar ba takardar ba a nan kasar aka bugo ta ba amma ya aka iya gano a kama wane da wane a nan kasar shi ko kisan a Kano aka yi shi amma yau babu mutum kwaya daya a cikin kurkukun Najeriya wanda ake tuhuma game da kisan malam Ja'far a yau babu takarda kwaya daya wanda ake processing ana tura ta gaba game da gano waɗanda suka kashe malam Ja'far babu wani committee kwaya daya wanda yake aikin gano waɗanda suka kashe malam Ja'far amma daga buga wata takarda tana harin wasu mutane sai aka ce to a tuhumci wane da wane me yasa ba a tuhumci wane da wane a rike su ba a ce har sai an gama bincike saboda haka kai da zaka taso kana wa'azi ko da kana jin tsoron za su kashe ka kai wa'azi ina za mu dauki wannan a cikin hadisin nan da hantsi aka kashe annabawa 43 nan take malamai 170 suka mike suna wa'azi da yaushe aka kashe su da yammacin wannan ranar wannan ya hana a samu masu wa'azi bai hana a samu ba shi yasa ku tashi ku yi wa'azi ku tashi ku yi wa'azi sannan ku hura wuta da rubuce-rubuce da wa'azozi da hudubobi babu ragayya wane ne ya kashe malam Ja'far a fito a fada hukumar da ta iya kamo wasu ƴan jaridu don za su bata mata suna don za su tada fitina don za su yi kaza don za su yi kaza ya ta iya gano ƴan jaridun nan na da alaka da abin da aka rubuta daga wata kasa aka rubuto abin aka harba shi a duniyar gizo ya aka suka iya gano su kama wani da wani ya aka a nan kasa aka kashe Malam Jafar yau ba iya kama ko mutum daya ba ina mutanen da aka kama su aka tuhumce su aka dibi kudi aka ba su suka kara jali suka kara karfi suka fito suna toroko dan haka maganar yin shiru bata taso ba ba a yi shiru ba sannan duk wani wanda yake ganin yana da karfin ƴan sanda to ya tabbatar da cewa kisan Malam Jafar za ta iya kare hukumar ƴan sandan Najeriya kakkab na ɗaya kenan na biyu kisan Malam Jafar za ta iya rushe fadojin sarakunan gargajiya kakkab kuma za ta iya tankaɗe da rairaya na kujerun gwamnatocin ƙasar nan gaba ɗaya saboda haka maganar kama wani ɗan jarida da yi mishi sharri bata taso ba ku kama wanda ya kashe Malam Jafar ku fitowa da jama'a shi sannan ku faɗa mutane gaskiya ku daina yaudarar su sannan jami'an ƴan sanda sabon albani zuwa gare ku shine ku je ku tambayi tsohon mai gidanku mai suna Tafa Balogun idan dai gwamnati ce ta ƴan siyasa to gwamnati ce ta ƴan iska abin da ya sa ne wannan maganar saboda wannan bindigar da ke hannun ƴan sanda ita ce tsohon superintendent ƴan sanda Tafa Balogun ya sa aka yi amfani da ita wajen murɗe zaben 2003 waɗannan bindigogin naku ku ƴan sanda ƙanana ku ne aka sake sawa kuka tankaɗo ƙeyar superintendent ku Tafa Balogun kuka kawo shi kotu saboda yanzu ya zama ba shi da amfani ga wannan gwamnatin siyasar saboda haka duk wani ɗan sanda da gwamnatin ƴan siyasa ƴar shekara huɗu ko shekara takwas ko shekara shida za ta yi amfani da shi don cimma manufarta ya san cewa shi fakacin shi na dindindin ne su ko kujerarsu to ɗorurɗa faini ce don haka kai a hankali za su yi amfani da kai ne a matsayin karen farauta don me don kana da amfani a yau a goben baka da amfani fa sai a jefar da kai ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansurukum min ba'si llahi in ja'ana yau kuke da mulki gobe fa ba ku da mulki ku je ku tambayi wani babban shugaban ku da suka maida shi babban karen farauta a wata hukuma ta ta'adin kuɗi yau yana ina wani irin leshi da jambaki ya sa don ya fita ƙasar ya gudu yau a ina yake ɓoye ina wani ƙaramin karen farautarsu da suka sa ya rinka musu rusau yau yana ina yana gudun hijira sai dai da asuba ka ji muryar shi a BBC ba a san daga ina aka ɗauko ta ba to ku sani da cewa amfani da ku ƴan sanda a matsayin karnukan farauta don kare wata gwamnati ko wata fada don cimma wani ɗan jarida mutunci wanda aikin shi ya hukunta bayyana gaskiya duk inda ta zo aikin shi ya hana shi ya zama kawai ya zama bututun yaɗa manufar wani banda wani wallahi babu inda za ta kai ku sai inda Tafa Balogun ta kai shi sai inda Ribado ta kai su waɗannan kuwa ofisoshi ne na ƴan sanda ba karnukan farauta ba ne masu yawo da bindiga a hannu kuku masu wa'azi ku sani da cewa kisan Malam Jafar to allura ce fiye da allurar soja wadda ta kai ka kira ta allurar doki ga dukkan mai wa'azi wanda ya imani da Allah. To mu wannan tafassara me yasa ba a kashe wani shehi na dariqa ba? Me yasa ba a kashe wani madugu ko kattage na ƴan shi'a ba? Sai dan waɗannan an tabbatar da barna suke yadawa. Kuma a shirye suke su tafi tare da duk wani zalunci da wani azzalumin sarki yake yi. Tare suke a shirye suke su tafi tare da duk wata shirka da tsafi da wani sarki yake. Duk wani zaluncin dan siyasa mai mulki to shehunan dariqun kasa da madugai na ƴan shi'a tare suke su tafi da shi a shirye suke. Amma me yasa aka faro malaman ahlus sunna? Sai dan an san cewa a kada a raya jiya yau ba za su bi ba. Dan haka ya ku malaman ahlus sunna, ku kadai ne Najeriya take sa ido daga kun tsayu domin fada da zalunci. Idan kuka yi shiru Najeriya ta shiga uku, domin fastoci sun bi, ba wani fasto da yake fada akan ai zalunci, a hana zalunci. Malaman dariqu gaba ɗaya sun bi, ba wani shehin dariqa gaba ɗaya wanda yake fada da zalunci. Madugai na ƴan shi'a gaba ɗaya sun tuba da fada da tagutu, babu wanda yake fada da tagutu daga cikin su. Kowa ya ji an ba shi mota, an zuba mai kudi a account. Suwa suka rage? Malaman ahlus sunna. Idan kuka yi shiru zalunci ya bayyana. Ku fada akwai ƴan bayan ku da yawa, ba za a iya kare ku ba, domin kun ji sadda aka kashe annabi 43 da hantsi nan take malamai 100 nawa suka tashi 170. Da aka kashe su fa an daina wa'azi cikin bani Isra'ila? Ba a daina wa'azi ba. So da aka ku tashi ku faɗi gaskiya, ku hau mimbarin juma'a ku faɗa, ku hau mimbarin idi ku faɗa, ku hau mimbarin ƙasa gaba ɗaya ku faɗa. Kar ku ji tsoron kowa, kar ku ji shakkar kowa. In aka ce gobe za a saka ƙuri'a, ku tsaya ku wakilci musulmi, ku dubi wane ne ya dace a zaɓa. Ku ce jama'a ku zaɓuwa ne, waye bai dace ba ku ce jama'a kada ku zaɓuwa ne. Wannan yana daga cikin aƙidarmu, yana daga cikin manhajinmu. Magana cewa malamai su yi shiru game da siyasa, ƙarya kuke ƴan demokuraɗiyya, ƙarya kuke yi. Ku je dai malaman ɗariƙa da na shi'a da kuka toshe bakinsu su yi shiru, amma malaman ahlus sunna muna nan mun watsa wukanmu. 2011 za mu fito mu yanki duk wata ƙuri'a wadda take ta zalunci ce a jefar da ita. Ba za a yadda ba sai an yi adalci. Domin in ka tsaya kana tsoron zalunci, to yanzu kun ga abin da zaluncin ya kai ku. Tsoron tiya kansu ne, da tsoron bindiga, da tsoron kurkuku, shi ne ya kai ku halin da kuke ciki a yau. 7-point agenda ta yi failing, 11 ta yi failing, 70 ta yi failing, all agendas sun yi failing gaba ɗaya. Agenda farko ita ce wutar lantarki. Ina wutar lantarki take? Agenda ta biyu ita ce Niger Delta, an ce an yafe musu. Na'am, sun ce ba su yadda a yafe musu ba. 7-point agenda ta yi failing, babu bukatar sai an bayar da 7-point agenda. Babu security a ƙasa, mutanen ƙasar waje tsoro suke su shigo da dukiyarsu. Ba wuta, ba ruwa, manya da ƙananan kamfanoni sun gudu sun koma Ghana. Uwar demokuraɗiyyar duniya ita ce Amerika, ta tsine wa Najeriya albarka akan demokuraɗiyyar Najeriya ta zalunci ce. Don haka a yau ɗin nan shugaban demokuraɗiyyar duniya da ya je hotofin alatsi ne a Najeriya sai ya sauka a Ghana, ta sararin samaniyan ƙasar nan ya wuce yau da azuba. Me yasa bai tsaya a nan ba? Saboda uwar demokuraɗiyyar duniya ta tsine wa ƙasar akan demokuraɗiyyar. Don haka cewar a kashe Malam Ja'far saboda in gari ya waye ya ce zai yi wa'azi a membarin Juma'a game da suwa ne azzalumai ne maciya amana sun ci amanar musulmi sun ci amanar ahlus sunna ba za a zabe su ba ga gwarzo shi za a zaba sai aka ce to a riga shi kafin ya fada a kashe shi wai me ake isarwa to in 2011 ta zo to kowa ya ja baki ya shiru ƙarya kuke in demokradiya ƙarya kuke mun bullo da salo iri iri wanda duk yadda kuka to sai mun yanke duk wani azzalimi mai san tazarce ne ko kuwa mai san 2011 ya zama shugaban kasa ne wallahi ƙarya yake yi membaran ahlus sunna za su fito su ainihin yaki da duk wani azzalimi kisan Malam Ja'far ya hana ayi wa'azi akan ka a zabe ku bai hana ba dan haka kisan Malam Ja'far a gaba ma ba zai hana ba sai an fito an yake ku akan zaluncin ku dan haka aka ce gobe za a saka ƙuri'a malamai ku meke duk wanda ko ga bai bace ba ku fito ku faɗi sunan shi karara ku ce wane bai dace ba kada a zabe shi wane ya dace a zaba idan wannan nan ya ci amana idan ta kewayo ku ce wane ya ci amana ba za a zabe shi ba naka kashe wasu wasu su mike ba akan ku faro ba kashe malamai masu wa'azi a kasar nan anan kasar su dan fodiyo aka fara kashewa aka fatawa jinin su ya halatta dukiyar su ta halatta fatawa aka bayar daga cikin fada aka rinka bi ana buke su ana kashewa anan kasar a Kaduna a wannan zamanin aka kashe Al-Ramma yana karatun Al-Qur'ani anan nan tudun wada a gabana yan dariku suna nuna Malam Baba Ahmad suna cewa sai mun kashe ka ka zo ka raba mana kan al'umma anan tudun wada akai haka yan dariƙan tudun wada anan tudun wada akai haka anan masallaci wannan bai ainihin sa an ja da baya ba dan haka jama'a ku sani da cewa kisan mai wa'azi kada ya tsoratar da waɗanda za su biyo baya kada ku sake ku rikita rayuwarku kamar yadda na faɗi a kasar din munafunci dodo ne wai duk inda malamanku za su yi kuna bin su rututututu ko da ku bar kowa ya rayu hurran mutlaqan ya shiga duk inda zai shiga duk wanda zai kashe ya kashe wasu su sake tashi ba ku ji karin magana da yan zamani suke ba suka ce wai mai Obama ta goya na ta balle mai shege haka yan zamani fa suke cewa wai mai uba dan halal ma aka goya shi a baya balle shege ina ba ku san zamani ba an wuce da ku Hausawan da aka ce muku yan zamani suka ce mai uba ma ta goya na ta balle shege wato shege ma ya fi asali to wanda bai da asali ne uba ma aka goya shi balle shege ba kwa jin Hausa ma'ana ko na garari da gararan ba yawo balle malamin sunna waye kuka ga yake yawo da bodyguards dan ne malaman sunna za su zama duk inda suke wai ana yawo da su ana tsoron ka a kashe su wace irin kariya ce da tariya da ba a yi wa Malam Ja'far ba ba gashi sun je sun kashe shi ba abinda aka ya tsina na bai tsina na a bakin komai ba babu wani malami da zai rinka tafiya wai ana bin shi a baya wai ana mishi kariya ko ana mishi wani abu wanda duk yake da bindigar shi ya fito ya harbi malamin sunna Malam Bello ya bo yace ga sunan tsuntsaye ne sun nuna sai harbi iyakar ta kenan babban malami al-allamatul qasim yace wa anna zalika malami ya fito ya bayyana gaskiya ko yana tsoron rayuwar shi yakunu aula yin haka shi yafi gare shi lima fihi min izazid dini saboda haka ne daukaka addini ta faru jama'a in malamai suka yi shurubar na za ta faru idan suka yi magana fa to gyara zai faru za a daukaka addini za a kare mutunci dan haka ku ji wannan da kyau jama'a malamai ba za su yi shuru ba wai a ce wai malamai ba ruwansu da harkar siyasa sarakunan gargajiya dai da aka ce musu ba ruwansu da harkar siyasa su da ma yaran yan siyasa ne amma malamai ba yaran yan siyasa bane malamai suna cin gashin kansu ne malamai suna karkashin gwamnatin dan fodiyo ne malamai ba su a karkashin sarakunan gargajiya malamai ba su a karkashin gwamnatin lugga gwamnatin lugga malamai daular Usmaniya suke bi dan haka an zo an yi da'awa an rusa gwamnatin su sai sun bayyana gaskiya sai sun tashi sun yi jihadi sun dawo da hawiyya ta gwamnatin su so da haka yin shuru ga malamai kaskanci ne ga addini magana kuma fa daukaka addini ce malam yace wa fil hadisi yazo a cikin hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi annabi yace afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'irin jihadin da yafi kowanne daukaka shine fadin gaskiya a wurin azzalimin mai mulki jama'a kunji waɗannan suna daga cikin ainihin wato ayoyi da hadisai waɗanda ainihin na haro ga mana ainihin a cikin wannan muqaddima innama abin da ya rage a yanzu wanda nake so in karfafi wannan magana tawa ita ce wata aya da ta zo a cikin suratu Ali Imran aya ta 145 da Allah yake wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين كن جابن دا الله يجي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أنسى مؤنبارا ديرا سنسى مقويا ديرا وطن دا سكا قوي بارانسو وطن دا أكا تربيا چيسو سكا ياكي تارد وطن دا أنبارا أتكي وتكي راعة تولنا آية waka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir an samu annabawa da yawa wadanda aka kashe su qutila ma'ahu ribbiyuna kathir wadanda aka kashe su tare da ainihin mabiya masu yawa ma'ana abisa kira'a farko tana bayyana mana cewa an samu annabawa da yawa sun yi yaki kuma mabiyan su da yawa sun tarbiyantu sun bi bayan su a kira'a ta biyu kuma an samu annabawa da yawa waɗanda aka kashe su haka aka kashe mabiyan su da yawa to me biyo baya fama wahanu lima asabahum fi sabilillah ba su raunana ba saboda abin da ya same su wajen tada addinin Allah me wannan magana take nufi waɗanda aka kashe ne ba su raunana ba su kan ba an kashe su ba ɗan baya ba su raunana ba wama ba'ufu ba su kwanta dama ba wa mastakanu ba su sa mutuwar zuciya ba dan haka babu gudu babu ja da baya wallahu yuhibbu as-sabirin Allah yana son ainihin masu hakuri wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana fa abinda suke fadi sai dai cewa suke Allah ka yafe mana zunubanmu wa israfana fi amrina duk barrar da muka yi a rayuwarmu ka yafe mana wa thabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadiganmu wansurna alal qawmil kafiri Allah ka taimake mu akan kafirai da Allah ya ji wannan addu'a ta su sai ya amsa da cewa fatahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah sai Allah madaukakin sarki ba su ladan duniya da kuma mafi kyau daga cikin ladan lahira wallahu yuhibbul muhsinina lallai waɗannan mutane masu kyautatawa ne Allah madaukakin sarki kuma yana ainihin san masu kyautatawa jama'ar musulmi kamar yadda kuka ji haka to haka al'amarin yake an kashe annabawa da malamai ko za kuma a ci gaba da kashe annabawa da malamai kar ku dauka ta tsaye akan malam Ja'far da aka kashe malam Ja'far me biyo baya sai aka kashe malam Umaru dan mai shiya me biyo baya can a cikin kasar Sokoto sai aka sake biya kashe wani sannan me biyo baya ba da jima wannan ba ma an kashe wani a Kano yanzu malamai sune mutanen da suka fi kowa rashin tsaro da aminci a rayuwa domin an taba an ji da dadi sun ga an kashe malam Ja'far ba abin da ya faru to yanzu limamin anguwa ne jama'a a Kano wajen tarauni kawai ya bata mutanen anguwa rai sai suka ce wallahi sai mu kashe ka sai aka waye gari kawai sai suka kashe shi ko labarin shi ma kun ga ba ku ji ba ko labarin shi ba ku ji ba saboda haka kanawa ku saurari bala'in da zai same ku akan kuna kashe malamai masu fadin gaskiya wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qasd minan nas wanda yace ba ruwan shi to ya tashi yayi magana wanda ya shiru ya shiga ciki bai wa a ce a kashe malami irin malam Ja'far a ce a ja baki ayi shiru wai sai a ce wai hukumar yan sanda ce take da bincike a hannunta wanda zai faɗa haka shine the number one citizen of the state wanda shine chief security officer na jihar amma saboda an maida mutane wawaye an rena hankalin ahlus sunna saboda ana ganin wani an bashi mukami kaza wance an bata kaza wani an yi mishi fenti wani an gyara mai katanga saboda haka sai a dauka kowa ma sayayye ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye to dan kada masu wa'azi su dauka cewa ai wallahi tunda aka kashe malam Ja'far kowa ga yadda hankali ya tashi an kashe malam dan mai shiya ba za a sake kashe wani ba wallahi kullum a cikin shirin kisa ake Allah ne ya ba mu labari saurari alqur'ani kaji Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ba mu labari a cikin ainihin wato suratul ghafir a inda Allah yake ba mu labarin cewa kazzabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhu wa jadalu bil batili li yudhibu bihi al haqq fa akhadhuhum fa kayfa kana iqab وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الله yace din kafin duk wani kafiri da kake jin yake kafirci a yau to an samu mutanen annabi Nuhu sun yi kafirci kungiyoyin da suka biyo bayan su na kafiran Adawa da Samuda sun yi kafirci sai yace wa hammat kullu ummatin kuma kowace al'umma sai da ta yi yunkuri bi rasulihim da dan aiken su li ya'khuduhu dan su kama shi su kashe shi wannan yake nuna maka dabi'a ce ta kowanne jama'a haka zo aka yi musu wa'azi su yi yunkurin kashe wannan ainihin mai wa'azi ko wannan ainihin annabi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wannan shine kashi na farko na laccata idan kun fahimce ni da kyau tun farko maganar da nayi nace dama laccata na kasafta ta kashe biyu to duk abin da ka saurara tunda kasar din farko har zuwa dazu to shine a matsayin shimfida yanzu ga asalin laccar asalin laccar ita ce kisan Sheikh Ja'far Mahmud Adam wane ne Sheikh Ja'far Mahmud Adam me yasa yake da muhimmanci a matsayin cikin gano makasan sannan daga ƙarshe wane ne ya kashe malam Ja'far sannan ina gaskiyar labarin mutumin nan mai suna Ado Muhammad da kafofin yada labarai na Kano da BBC da sauransu suka ce wai an kama shi da hannu a kisan malam Ja'far sannan ina matsayin waɗannan ainihin wato bayanai waɗanda waɗannan ƴan jaridu suka yi. ƴan uwa masu saurare, muna gabatar da wannan wa'azi muna sanar da cewa shari'ar musulunci ta haramta kazafi. Na'am, shari'ar musulunci ta haramta kazafi, domin duk wanda kai wa kazafi Allah zai bi mishi haƙƙi. Daya kenan. Haka kuma ita shari'ar musulunci ta hana kai laifi ka san kai kai, kuma ka ɗauki laifin ka yarbawa ainihin wani wanda bai ji ba, bai gani ba. Wannan ma shari'ar musulunci ta hana. Idan har mun yadda da waɗannan maganganu gaba ɗayansu, to lallai abu ne mai sauƙi mu fahimci cewa a wannan zaman namu jama'a, wallahi al'azim, ba ma nufin mu yi wa wani kazafi, kowane ne, ba sarkin gargajiya ba, ba ɗan siyasa ba, ba ɗan ɗariƙa ba, ba ɗan shi'a ba, ba wani mutum ɗaya ba. Amma kuma a yayin da muke yadda da cewa ba za mu yi wa kowa kazafi ba don mun san matsayin kazafi, ba kuma za mu yadda a ɗibi baƙin fenti a yarbawa wani wanda bai ji ba, bai gani ba. A daidai wannan lokacin kuma ba za mu yadda a yi wasa da hankalinmu ba, mu ahli sunna. Wannan wasa da hankali koda daga hukumar 'yan sanda ne ba za mu karba ba, koda daga hukumar yada labarai ne, kafofin watsa labarai na rediyo da jaridu ba za mu yadda ba. Wannan wasa da hankali koda sarakuna ne na gargajiya, haka koda 'yan siyasa ne. Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa, ku ji abin da ya ce. Allah madaukakin sarki ya ce, ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. wanda ya aikata wani mugun abu kamar kisan kai, ko diban kudin jama'a, ko tsaji, ko sata akwati, ko murdiyan mulki, duk wannan su'an ne, abu mai muni wanda zai haifar da damage ga al'umma. aw yazlim nafsa, ko ya zalunci kanshi, yayi sina, ko ya luwadi, summa yastaghfirullah, sannan sai ya roki gafara Allah, yajidillaha ghafurur rahima, zai samu Allah mai gafara, Allah mai rahama. Allah zai gafarta mishi, shine mai ya lulluba zunuban kuma Allah ya wanke shi. To amma wa man yaksib isman, wanda ya aikata wani mugun abu kamar kisan kai, fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi, to kan shi yawa. Wa kana Allahu aliman hakima, kuma Allah gwani ne. Idan kowa bai san shi yayi kisan ba, in kowa bai san shi yayi barnar ba, to Allah ya sani, kuma Allah gwani ne, yana da hikimar yadda zai bayyana. Wa man yaksib khati'atan, wanda ya aikata wani mugun laifi, aw isman, ko wata barna, summa yarmi bihi bari'an, sannan ya yarba wannan laifi ga wani wanda bai ji ba, bai gani ba, faqad ihtamala buhtanan, to wannan ya ɗibo wa kanshi kirkirarriyar ƙarya, ya yaba wa kanshi, wa isman mubina, sannan ya ɗebi alhaki bayyananne, ya rataya wuyan shi. Me wannan magana take nufi? Idan ka san ba kai ka kashe Malam Ja'far ba, idan an ce kai ka kashe Malam Ja'far, sai ka fito kai bayani, ba kai ka kashe ba. Idan sunan wane ya fado a matsayin shaida, a sa wane ya fito yayi bayanin ba shi ya kashe Malam Ja'far ba, kuma bai da alhaki akan haka, ya kuma muƙabalanci waɗanda suka yi wannan da'awa a kan shi, cewa inda gaske suke su fito, a rubuce suka faɗi, ko da kasan ne suka bayar, amma dai ba su bayyana ba, suka ambaci sunanka suka ce kai ne, suka rubuta suka ce kai ne, sai ka fito ka muƙabalance su. Shari'a tana da mafita. Hadisi ya zo sahihi, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, albayyinatu alal muddai, wajaminu ala man ankara, wanda yace wani ne yayi kaza ana so ya kawo hujjoji da shedu wadanda za su kare shi akan wannan maganar da yake fadi akan wani. Sannan ya kawo hujjoji da shedu ya rage wani ya ansa ko ba ya ansa ba, idan yayi musu me zai yi? Sai rantsuwa da Allah akan abu biyu, cewa wannan maganar da ita da shedun ƙarya ce, sannan abinda ake dawa akan shi ƙarya ne, ba shi ya aikata ba. Sai rantsuwa da Allah, wannan abu ne da za a iya gama shi a cikin 'yan mintuna kaɗan ba tare da an ɓata lokaci ba. To amma mu ba mu taɓa jin a ce an yi da'awar laifi akan wani, sai ce hukumar 'yan sanda ta fito ta wanke shi, shi kuma ya karɓi wankewar, kuma yana da'awar cewa shari'ar musulunci yake aiki da ita. Hukumar 'yan sanda tana kama mai laifi ne, da wanda aka yi da'awar laifi, da wanda ya da'awar sai ta danka su ga kotu, amma bai isar daga wankewar da hukumar 'yan sanda ta yi wa ne, yayi tunanin yawon ku ban ya san shi ba wankakke bane, domin matsalar ba a nan take ba, a lahira take. Duk duniya in an wanke ka daga laifi kaza, idan ba wankakke bane kai, to saurari abin da Allah ya ce. Wannan maganar ina yin ta ne kai tsaye ga gaɓoɓi na shida da na bakwai da zan zo in yi magana a kansu a yanzu in na zo magana ta, su ne masarautar Kano da kuma gwamnatin Dr. Alhaji Ibrahim Shekarau, gwamnan Kano, waɗanda zargi ya bayyana a kan cewa an samu wata tashar intanet ta fitar da wani rahoton cewa su ne ke da alhakin kisan Malam Ja'far. Abinda muka saurara daga zarar fitowar zargin nan, su fito su yi wancan abinda musulunci ya shiryar, shine su nemi cewa ina 'yan Sahara Reporters, ina waɗanda suka buga waɗannan bayanan su fito, koda ku ba za su fito ɗin ba, da zarar bayyanar rahoton su fito, so su ce su fito a shirye suke a samar da kotu ta musulunci, a share fage, gidan rediyo naku ne, kafofin yaɗa labarai naku ne, a sa ana ji ana gani, a ɗauka a sanya a manya-manyan tashoshin duniya, CNN ta ɗauka, Al Jazeera ta ɗauka, ko'ina ta ɗauka, in Sahara Reporter su fito su bayyana ina suka samo shaidar cewa fadar sarkin Kano da kuma gwamnatin Kano ce suke da nauyin kashe Malam Ja'far. Sai ku neme su su haka, in suka gabatar da bayanai ya rage, in kun san ku ne ku fito ku ce ku ne, sai ku yi mai, sai ku yi abinda ainihin ayan nan ta faɗi, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima, sai ku ce lallai kun yi, amma kuna roƙon Allah ya gafarta muku, sannan wacce hanya za a shiga a fita dan a nemi saukin abun, dan abun babu rangwame sai dai sauki, tunda mun ji na soshi a baya, tunda dai yanzu ba wanda zai iya zuwa kiyama ya je roƙo gafar Malam Ja'far ya dawo, to kaga sai a nemi malamai su yi fatawa ina za a samu sauki da sassauci kafin a je can, a zauna a wuta dindindin. Ta yo, amma sai muka ji masarautar Kano sun ja baki sun yi shuru, ba su ce komai ba, gwamnatin jihar Kano suka ja baki suka shuru, ba su ce komai ba, aka yi shuru game da wannan, wa ake jira ya yi magana, su da aka yi wa magana a kai su ake jiran su amsa eh ko kuwa ba su bane, sai suka yi shuru. Sai daga baya aka buga takarda a kan internet cewa ai hukumar 'yan sandan Najeriya ta wanke su, to ta wanke su a wannan kotu, sun zauna ne tare da waɗanda suke mukabalantar su da wannan laifi, an nemi waɗanda suke da'awar wannan abun a kansu, ba nema ba. To abin da za mu ce musu da su da suka ce an wanke su, ba mu sani ba, shin wankakku ne a wurin Allah ko ba wankakku ba? Sani ya takaitu ga Allah. Da waɗanda suka wanke su din, ko sun wanku ko ba su wanku ba, ko masu musu su kolansu su kolance su ko ba su kolantu ba, amma dai ku ji abin da Allah ya ce cikin suratul Nisa, ha antum ha'ula ijadaltum anhum fil hayatid dunya. Allah ya ce ga kunan ku din nan kuke kare su a nan rayuwar duniya, faman yujadilullaha anhu, wane ne zai kare su a wurin Allah yawmal qiyamati a ranar alkiyama, amman yakunu alaihim wakila, ko ko wane ne zai zama wakilin su? Yan sanda sai ku sauraro wannan, a nan duniya kun kare su kun wanke su, in wankakku ne shikenan kun dace, idan ba wankakku bane waye zai wanke su da ku a ranar alkiyama? Wannan aya ce ta ishe mu, ba sai mun tsawaita ba. Allah kiyaye. Na'am. Mu ahlus sunna a Najeriya mu kadai ne ake kashewa. Na'am. Yan dariƙar Tijjaniya sun sha gargadin kisa gare mu, kuma sun kashe wasu daga cikin mu. A Kaduna can da nake faɗi, a anguwar Badarawa, in ba na manta ba ko? Barnawa, Mala Aliyu, yan dariƙar Tijjaniya ne suka kashe shi. Me yake yi? Karatun Alƙur'ani yake yi, suka kashe shi. Cewa yake ku saurara in bayyana muku hujja mana, suka ki suka taɓa mishi wuƙa a ciki. Allah ya gafarta mishi. Ni din nan a 1995, yau kwatankwacin shekara 14, yan Tijjaniya suka ɗibo makamai suka taho shagona bayan sallar magariba, ina zaune, suka taho ainihin aka turo ɗaya ya ce ya zo ne zai yi tambaya, ni ce mecece tambayarka? Sai ɗaya daga cikinsu wanda limamin juma'a ne yanzu na masallacin Tijjaniya a garin nan, ‘yan muciya sun fi sanin shi da Sarma Kandi, sai rinka cewa me kuke jira da shi, ku daba mishi mana. Abokin zamana tela ne yana zaune, sai ce su daba mishi, ai dama ba tambaya kuka zo yi ba? To sai kuma sabani ya faru a tsakaninsu tun daga wajen shagon, wanda ya shigo tambaya sai tashi ya gudu. Wannan kenan. Na'am. Sannan ‘yan Shi'a, ‘yan Shi'a a ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Zazzaki sun kashe mutane da yawa a Najeriya. Yadda Zazzaki yake koya musu shine sai a by crossing, sai a turo ‘yan Gombe sai su tafi Katsina sai su kashe wani. Haka aka turo wasu matasa ‘yan Gombe suka je har garin Katsina suka kashe wani malami ahlus sunna. Yau kusan shekara 17 aka yi wannan. A nan Zaria, a nan cikin masallacinmu, Zazzaki ya sake turo wasu yara ‘yan jihar Kebbi, ‘yan garin Argungu, suka zo kashe malam Musa, Allah bai ba su nasara ba, suka daddaba mishi wuka. A Sokoto, Zazzaki ya sake turo wasu yara ‘yan Kaduna, suka tafi suka je ainihin suka kashe malam Umaru ɗan mai Shiya. Na'am. To sannan sai ‘yan Kadiriyya, su ko sun daɗe suna furuci cewa za su kashe malam Ja'far. To waɗannan kafin in tafi da nisa, na kawo misalai ne fisha a cikin irin yadda rayuwar malaman ahlus sunna take cikin barazana da ainihin gargaɗi daga waɗannan ‘yan ƙungiyoyi. Amma shin mu ahlus sunna a Najeriya suwaye muke tuhuma da jinin Malam Ja'far kuma menene dalilan tuhumar mu muka ce tuhuma ba mu yi kowa kazafi ba bamu ce wani ba suwa muke tuhuma muna tuhumar nahiyoyi bakwai ne nahiyar farko su ne ƴan Tijjaniya na garin Maiduguri Malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi bijimin malami ne mahaddacin alqur'ani da kira'o'i guda bakwai da riwaya 14 a bisa littafin Nazmul Shatibi ya haddace shi fas masanin tafsirin alqur'ani ne sannan gwarzo ne dan gwagwarmaya ba shi da tsoro ba shi da kwadayi barazana ba ta hana shi yayi abin da yake ya dace yayi duk abin da ya kamata ya sa baki zai sa baki ya shafi da'awar mu ta sunna koko ya shafi ainihin ƴan siyasa ne ya ishe ka misali babu gurbin da ya tsaya ba dan siyasa ba sarkin gargajiya ba akan kashe matar Abubakar Rimi duk ƴan siyasar Najeriya ba su yi Abubakar Rimi kara sun fito ba domin gwagwarmayar gano suwaye suka kashe ta Malam Ja'far shine wakilin da ya shiga ya fita ya shiga ya fita sai da aka zo tun ana yi mishi tawaya ana gargadin shi akan in bai daina maganan nan ba to shi ma fa za a gama da shi bai fasa ba aka zo ana rubutowa har sai da ta kai rubutattun takaddun da ake rubuto mishi ana gargadin shi game da kisan Sa'adatu Rimi sai da ya dibe su ya kai su hukumar ƴan sanda wurin DPO mafi kusa da gidan shi duk waɗannan al'amura sun fara a Kano kowa ya san tashin tashinar da aka yi ainihin plateau tun daga bangarorin plateau kamar Yalwan Shandam da cikin garin Jos Malam Ja'far bai ja baki yayi shiru ba sannan haka duk sanda kuke tafi da Malam Ja'far in ya ga zalunci to zai yi magana maganar da zai kuma magana ta nasiha wato kai da shi in ka kifa to zai fito kuma zai fada shahararrun rahotanni ne a cikin jaridar Daily Trust da makamantansu Weekly Trust sun ta bayyana irin dauki ba dadi da Malam Ja'far ya hasaso gwamnatin jihar Kano wanda yake wa aiki a wannan lokaci ta fara sauka daga abin da ta kira jama'a na zaluncin da kwankwasa yake yi domin ita gwamnatin ta zo ne da nufin kwankwasa yayi zalunci to ita ta zo ta yi adalci ne dan haka ta zo da malami ya zama mata shugaba to da ya fara hasaso haka bayan nasiha aka ji karbe sai fito na fito ya fito yana bayyanawa a lokacin wakilin da ya wakilci gwamnatin jihar Kano wajen tattaunawar da Malam Ja'far a ainihin jeren giyar jaridun da suka ringa fitowa shine commissioner ya da labarai na wancan lokaci wanda shi ma dan izala ne a cikin tafiyar izala da shi aka fara duk da yanzu ya je ya durkusa gaban shehunan dariƙa na Kano ya ce ya tuba sun tofa mishi albarka sun dafa kanshi Allah ya kyauta to irin wannan malami shine ainihin ahlus sunna dake garin Maiduguri suka buƙaci cewa ya je ya rinka musu tafsiri ya amince zai je ya rinka musu tafsirin kuma ya rinka musu tafsirin a cikin ladabi da mutuntawa irin ta Malam Ja'far kafin ya fara tafsirin nan sai da ya bi malaman Maiduguri gaba ɗaya ya gaishe su gaisuwa ta girmamawa tun daga waɗanda suke ahlus sunna har ƴan Tijjaniya sai da ya bi sarakunansu na gargajiya gaba ɗaya ya gaisa da su ya jinjina musu kuma ya yaba musu kuma ya nuna musu ya zo zai yi tafsiri a nan ƙasar ne ba dan ya zo da wani abu wanda ba su da shi ba sai dan ya zo zumunci ne ya kawo shi sannan ƙasar Maiduguri da jihar Borno gaba ɗaya ba ta samu malami irin Malam Ja'far a wannan zamanin ba wanda ya nuna aikin da'awa na haƙiƙa don ba tafsirin kaɗai aka tsaya ba ba karatun Umdatul Ahkam kaɗai aka tsaya ba ba karatun ainihin littafin Riyadus Salihin kaɗai aka tsaya ba yakan sa a tara dukiya a je gidajen marayu a je kurkuku duk wanda yaji za a zalunta zai je ya hada kai da duk wani wanda ya san cewa za a kwato wannan zalincin ya bi hanyoyin da suka kamata har a kwato wannan zalunci sannan alheri daya tamkar da dubu Malam Ja'far ne ya kai shi Maiduguri wanda har duniya ta tashi kasar Maiduguri bai kamata ta manta da wannan ba shine Malam Ja'far Muhammad Adam shine ya shiga ya fita da iyawar shi da mutuncin shi a wurin malamin mu Muhammad Zarban Al-Ghamidi shugaban daular Najeriya wanda shine limamin masallacin ainihin wato Kuba kuma bosa na Jami'ar Islamiyya wanda Zarba in yace ga kaza yana da wahala ka shawo kan shi sai da Malam Ja'far ya dauki wajen shekara uku yana lallashin Zarba akan ayyada daura tana da muhimmanci a Maiduguri bayan da aka yadda sannan aka zo mutanen Maiduguri suna bincikar ta wace hanya za a yi daura shi ya nuna musu ko a samu wata tsarariyar kungiya ko a samu wasu mutane da za su tsayu a kai ya shiga ya fita aka zauna aka rubuta takarda aka kai goro aka kai mari aka shiga aka fita aka zo aka kawo daura Maiduguri wanda wannan ya jaza mishi bakin jini mai yawa daga ɗan uwan shi da ya saba zuwa yana karantar da su bulugul marami a ainihin garin Bauchi wanda can ma ana yin daura sai suka fahimci cewa shine ya yakice daura daga Bauchi aka koma da ita Maiduguri wanda hali ne ya kai ai haka domin da Maiduguri da Bauchi duk ɗaya ne geographically in ka duba north east ne wato arewa ce gabas ce maso yammacin arewa a takaice waɗannan kaɗan daga irin gudunmawar da wannan malamin ya rinka yi kenan to ashe tare da girmama wannan da yawa malaman nan da ƴan tijjaniyan su da ƴan sunnan su ashe suna nan da yawanci sun kullace shi fata suke Allah ya kawo wani sanadi wanda zai hadari a mota ko wata annoba ta fada mishi a ce ya mutu domin har sai suka rinka fitowa suna cewa menene karatu aka fi su zakin bakin kawai da iya Hausa ayya baiwa ce zakin baki baiwa ce iya Hausa ma baiwa ce tunda kaga Allah bai maka bayyana wani to sai ka bashi wuri kai kuma ka je inda taka baiwa za ta bayyana ana nan malamin da tun muna yara kanana matasa muke karanta littattafan shi bamu taba jin kasar din wa'azin shi ba sai gashi ya ce shi ma zai yi tafsiri kuma da me zai yi tafsirin wai da Hausa shi ma ai ya iya inda zakin bakin ne sai gashi ya ce filaye a gidajen radioyi da sauransu aka rasa menene za a mai da shi dalilin tuhuma ana nan sai Malam Ja'far ya zo kan ayat da ke magana akan Allah a sama take Allah a sama yake shikenan sai ka samu hujja sai kai ta yadawa Ja'far ta kafirta Ja'far ta ce Allah a sama take ta zama kafiri ta yiwa Allah kujera shikenan aka yi ta yadawa sai suka dibo jiki ƴan tijjaniyan Maiduguri suka zo suka hada kai da ƴan tijjaniyan Kano suka zo suka kawo kara wurin mai martaba sarkin Kano cewa Ja'far ya kafirta ya ce Allah a sama yake aka gayyato Malam Ja'far fadar sarkin Kano ya zo yayi bayani suka dibo jiki wajen su 300 su suka zo ɗan ɗarikan tijjaniya da magoya bayan su Malam Ja'far ya tafi daga shi sai Malam Abdulwahab ya mike ga abin da ake tuhuma ka kace a sama Allah yake ko kana da dalilai ya rinka shiga yana fita a cikin alqur'ani yana ruwan ayoyin da ke tabbatar da Allah a sama yake wannan tattaunawar an sa ta kai tsaye wato live a tashoshin talabijin da radio na Kano bayan an gama jawabi su kuma suka ce ai su sun zo ne ba su shiryo tattaunawa ba da haka aka tashi sun kunyata na Kano suka tsaya a Kano da fatawar cewa Ja'far ya kafirta jinin shi ya halatta na Maiduguri suka wuce Maiduguri da fatawar cewa Ja'far ya kafirta jinin shi ya halatta wannan kunji to ku karanta muhtasar mai muhtasar yace idan nace zan kashe ka idan aka je gaba aka samu gawarka to ne ne prime suspect haka yazo cikin muktasar mutum ya furta zan kashe ka kuma sai aka je aka samu gawarka to shi za a fara tuhuma a shari'a ba za a kamo shi a ce an kama wanda ya kashe ba sai a ce an kama wanda ake tuhuma dan haka lallai mu ahlus sunna na Najeriya gaba ɗayan mu muna tuhumar ƴan tariƙar Tijjaniya na Kano da na Maiduguri akan jinin Malam Ja'far na biyu ƴan Tijjaniyan Kano suka sake cewa bai kamata a bar Ja'far ba shi da kishiya ba lallai ai wa Ja'far kishiya lallai ne Ja'far yana cin karen shi ba babbaka dole a samu mai da kishiya to in za a yi wa malami irin Malam Ja'far kishiya sai an koma baya an ga me ƴan Tijjaniyan Kaduna suka yi ƴan Tijjaniyan Kaduna yau kusan shekara 30 da ta wuce suka ce Kaduna ta zama ta Malam Abubakar Gumishi kadai shi kadai yake tafsiri shi kadai yake hadisi shi kadai ne malami ƴan boko duk wurin shi suke zuwa lallai ai wa Abubakar Gumishi kishiya suka je suka dauko wani mai suna Umar sanda so kawo shi bayan dan lokaci kadan su da kansu suka ga cewa wannan ba shi da competency ma'ana ba zai iya gogayya da natsatsan malami tsohon alkali gogaggen mujtahidi wakilin rabitatul alamin islami a kujerar fatawa sai ga wannan motsatse ne dan in yazo shi zagi yake da ashariya na'am in karaya a wannan lokaci ka san irin yadda yake zagi yake da ashariya ba ma tafsirin da misalai irin na wanda ya zama halifan shi ba dan haka su da kansu suka janye shi ba dan ya mutu ba ana nan shine sai suka kawo dila sarkin wayo to nan ma dai bukata bata biya ba to wannan irin ka'ida ce ƴan dariƙar Kano sai suka ce lalle ayiwa Abubakar ayiwa Ja'far Mahmud Adam kishiya a Kano to sai suka ce ga yadda za a yi kishiyar na daya duk inda yaje zai yi wa'azi ayi kokari a maida wannan abun fitina ta hanya biyu ta hanyar jama'ar anguwa da hanyar hukuma da zaran an ce yau zai yi wa'azi a Adakawa sai a je a gaya DPO a ce wani malami ne zai zo yi wa'azi in yi wa'azin za a yi yaki ɗan ɗariƙa a nan cikin garin Zaria a Zaria City bakin kasuwa sun taɓa man haka dama mu halin mu kenan in dai ka taɓo mu to lallai za ka ji haka Qur'ani yake shekara ko dubu nawa ne in ka taɓo Allah ana nan wata ran sai ya sauka a kanka wa'azi za mu yi a nan bakin kasuwar Zaria jama'a sai kawai ɗari aska da suka ce ai wani malami ne zai ya zo zai yi wa'azi za a yi yaƙi za a yi kaza za a yi kaza da je suka samu DPO na Zaria sai je kama yaran da suke ɗaura lasifika sai kulle su unprofessional police officer kawai daga an kawo rahoto sai kama ka ɗaure da na ji labari ni kuma sai na tafi sai na tafi wurin area commander a cikin GRA muna zaune da area commander muna hira in fa mun ma wuce wannan ajandar sai gashi ya zo hajaran majaran wallahi wani malami ne gashi can zai wa'azi a cikin Zaria sunan shi Malam Albani na kama shi yanzu yana cell ina zaune na rantsa da Allah a falon area commander da ya tashi a da Alhaji Suleiman sai ya ce to shikenan je kaka sake shi sai tashi ya fita ya ce ka gani dan haka sai ku ta ganin su ba su da mutunci to annan ne sai ya wannan statement din ya ce they are unprofessional they lack professionalism ba su iya ba ba su da gogewa ɗan al'ada ne shine ɗan al'ada ne da an kawo mai magana sai ya ɗauka madadin ya bincike sai suka ce to duk inda Malam Ja'far zai wa'azi a Kano a je a ga DPO dan haka ya amfani da hukuma sannan na biyu a je a zuga ƴan anguwar sai ba su yadda ba sai a aika da ƴan tauri saboda haka duk inda aka je za a yi wa'azi sai ƴan sanda su yi marmaza sai su kira Malam Ja'far su ce a akwai security alert an ce za a yi fada an ce za a yi fada kafin wata biyu da wannan abin nasu shikenan sai labari ya zo ai duk inda Malam Ja'far zai wa'azi to fada za a yi dan haka da an ce Malam Ja'far zai wazi anguwar ku kana tarauni sai ka kwashi iyalanka sai ku haye gada sai kun ji abin ya lafa ta ku na sannan ku dawo saboda kawa an frigita atmosphere an rikita tunanin mutane madadin wanda yazo ya ce maka za a yi fada kai ne dan sanda sai ka tsai da shi da wa za a yi fada mu je a nuna mana da waɗanda za a yi fada tunda an ce za a yi fada to za a yi fada kadan aka gane wannan tsiru mu ma goban aka ce za a saka ƙura sai mu ce wallahi za a yi tashin kiyama wallahi za a yi fada za a zubar da jini jini zai kwarara tunda dai propaganda tana sa a fasa abin da za a yi saboda haka mataki na farko kenan na kishiya mataki na biyu fa suka ce duk inda ya wa'azi in har yayi nasara to aje ai wa'azi da za a warware wannan mataki na uku fa shine a gina masallacin juma'a a tsallaken titin Malam Ja'far waɗannan su ne hanyoyin da ƴan Tijjaniyyar Kano suka ce a ɗauki matakin yi mishi kishiya akid sai muka ga ƴan Tijjaniyyar Kano sun hada kai da masarautar Kano sun yi nasara a da dama daga cikin waɗannan manufofi nasu ƴan Tijjaniyyar Kano sun hada kai da hukumar ƴan sanda ta Kano sun cimma manufofin nan nasu da dama ƴan Tijjaniyyar Kano sun hada kai da gwamnatin Dr. Ibrahim Shekarau sun cimma waɗannan manufofi nasu da dama ina muka gane haka Malam Ja'far yana da sassauci sassauci fiye da irin wanda mu muke da shi mu a nan garin Ahlus Sunna ba ma kaiwa sarkin zazzau wani limami ya dora mishi rawani sam ba mu yadda ba dan ba inda aka faɗa haka a cikin addinin musulunci malamin sunna ya je zauna sarkin gargajiya ya nada shi limami wannan bid'a ce ba a taba yin ta ba sai a wannan kasar ba mu yadda da ita ba amma hatta ya tamasha ma alwaba har yadda al'amari zai tafi a zauna lafiya sai Malam Ja'far ya sassauta duk inda za su bude masallaci sai a je a zauna sarkin Kano da waziri da malaman fada su ainihin sawa karanta huduba yayi alwala a gaban su to yanzu dan Allah ne yanzu aka ce yayi alwala a gaban sarkin gargajiya ni alwalar da ya iya ba irin ta nake ba kaga matsala ta faru irin sallar da yake ni ban yadda da irin ta ba ba irin ta nake yi ba kaga ashe dole tun kafin in fara sallar sallata ta zama penalty huduba ta ba irin hudubar limamin shi bace ashe in nace ina jiran sai wani sarkin gargajiya ya nada mini rawani ashe ya kamata in san kafin ya nada rawanin ya kwance domin nazo ne huduba me waje ya shigo ciki ko mai gidan shi ya shigo ciki da zai bashi albashi ko kwangila amma saboda yanayin ya tafi tare da haka sai Malam Ja'far suka sassauta in za su bude masallaci sai su je ainihin su bada limami to limamin karshe da haka ta faru ni abokina ne tare muka girma da shi kuma tare muka yi mafi yawancin makaranta da muka yi a Kano shine Malam Nasifi shi ma khirijin Jami'ar Islamiyya ne aka je aka kai shi ya kwantar da kan sarki ya nada mishi rawani yayi alwala aka ce eh ya iya yau ba dole ba malamin sunna yayi alwala a gaban sarkin gargajiya dole ya ce ya iya saboda qur'ani da hadisi aka ciro ta aka ce yayi hudu ba ya karanta aka ce tayi khirijin Jami'ar Islamiyya qur'ani ne akan shi izu 60 dole ce ya iya dan in ya jawo wata ba za a iya karasa ta ba a fadar dan haka karshe aka ce eh ya iya ya ci aka nada shi masallacin ba gwamnatin Kano ta gina ba ba masarautar Kano ba Ahlus Sunnah Kano suka gina suna da certificate of occupancy suna da ainihin izini daga hukumar gine-gine suna da izini daga hukumar ba da izinin gina masallatai da makarantu ta masarautar Kano da kuma hukumar ba da izinin gina masallatai da makarantu ta gwamnatin jihar Kano duk ka'idar da ake bi sai da suka bi wanda mun za mu gina masallaci nan ba mai wannan masallacin ba ruwanmu da wani wanda ya isa ya zo ya rushe shi wannan masallacin namu jama'a ba shi da siyar ko kowa ya ji wanda ta ba mu filin kai da muka zauna da lawa aka rubuta yarjejeniya shikenan gini kuma injiniyan mu ya tsara mana yadda muke so wanda ya isa sai ya zo ya rushe shi mu ba mu da regard ga waɗannan abubuwan mun faɗi wannan ne dan kowa ya san mu ya muke to saboda haka haka al'amari ya faru kuma haka ya biyo baya haka na daliman mallan nazifi yaje ya ci gaba juma'a daya biyu na uku kai sai aka ce sarkin Kano ya nada Dr. Yusuf Ali a madadin mallan nazifi tsakani da Allah ba fitina bace a dauki masallacin ƴan izala limamin izala aje a saka bakin arne irin Dr. Yusuf Ali wanda masarautar Kano da kanta sai da ta fitar da fatawa cewa kafiri ne duk malaman Kano sai da suka hadu akan cewa Yusuf Ali kafiri ne amma saboda haddasa fitina daga masarautar Kano aka dauki Dr. Yusuf Ali aka ce an kai shi wannan masallacin me yasa ba za a tuhumce ku cewa kuna da jini akan